sassan muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta bada hadin kai ga raguwar tsare-tsaren binciken tsige shugaban kasa Donald Trump ba. Kamar yadda kuka sani, binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban kasa ba shi da wani tushe, kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci, a cewar wata wasika daga Pat Cipollone, lauyan shugaban kasa zuwa ga shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler. Wannan matani na zuwa ne kasa da sa'a daya kafin wa'adin da aka gindaya wa lauyan shugaban kasa ya kare, wato ya fito ya tabbatar da ko zai wakilci shugaban kasar a zaman sauraren binciken da majalisar wakilan ke gudanarwa. Cipollone ya faɗa a cikin wasikar cewa ku dakatar da wannan binciken yanzu, kana kada ku bata lokacinku wurin sauraren wata magana. Lauyan ya kara jaddada sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya kafe, inda yake cewa idan kuna son ku tsige ni, to ku tsige ni yanzu kuma ku yi shi a cikin gaggawa, saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa, kana kasar mu kuma ta ci gaba da ayyuka da take yi. Jami'an Amurka sun faɗa a jiya Juma'a cewa mutumin da ake zarge da kai hari a tashar sojojin ruwa da ke Florida dalibi ne kuma dan asalin Saudi Arabia ne. Hukumomi sun ce mutane hudu da maharin ne aka kashe a cikin lamarin. Ana nan kuma ana gudanar da bincike akan musabbabin wannan harin da aka kai. Wannan mummunan harin da shi ne na biyu da aka kai a kan tungan sojojin Amurka a cikin wannan mako. Harin da ya faru ne a tashar sojan ruwa da Naval Air Station Pensacola da ke jihar Florida. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da wannan harin, kana ya jaddada sakon da sarkin Saudi Arabia ya fitar, wato Salman kenan. Yana mai cewa sarkin ya ce al'ummar Saudi Arabia sun fusata da wannan mummunar harin na harbe-harbe da aka kai, kuma ko shakka babu mutumin bai da dabi'a ko kuma bai tabbatar da halin mutanen Saudi Arabia masu tsarnan kaudan Amurkawa ba. Amurka ta kakaba takunkumi a jiya Juma'a kan wasu mutane uku 'yan Iran masu ba da goyon baya ga shugabannin 'yan bindigar Iraki, wanda ake zargin su da hannu wurin iza zanga-zangar da ta girgiza Irakin. Ana zargin shugabannin 'yan bindigar nan, wato da ba dakarunsu umarni su bude wuta akan fararen hula masu zanga-zangar kin jinin gwamnati, wanda yake wato suna ana wannan zanga-zanga ne saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin ayyukan yi. Tunda aka fara zanga-zanga a kasar ta Iraki a cikin watan Oktoba, kimanin mutane 400 ne aka kashe. Zaman lafiyar al'umma da kuma zanga-zanga su ne tubalin gina tafarkin demokaradiyya, inji sakataren Bital Malam Amurka Steven Mnuchin a wata sanarwa da ya fitar akan takunkumin a jiya Juma'a. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce al'ummar Iraki sun ce suna bukatar kasarsu, suna bukatar sauye-sauye da gaskiya da adalci, da kuma wato adalan shugabanni a Iraki masu kishin kasa, kuma wajibi ne a duba waɗannan bukatu da su ba ta hanyar rikici ba. waɗanda takunkumin ya shafa dai sun hada ne da Qais al-Khazali da dan uwansa Lais al-Khazali da wanda suka fito daga kungiyar da ta 'yan bindiga da ake kira Aisab al-Haq mai samun goyon bayan Iran da kuma Hussein Falil al-Aziz al-Lami wanda ake zargin shi da gudanar da kungiyar 'yan bindigan a madadin sojojin Iran. Yan diplomasiya da shugabannin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan mako domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka wanda yakin 'yan awarin Kamaru ya daidai da. Gwamnatin Kamaru ta ce tana buƙatar taimako na sake gina makarantu da kuma gine-ginen jama'a da aka lalata su. Masu halartar tattaunawar sun ce a shirye suke su bada taimakon su amma suna son su ga an kawo ƙarshen wannan yaki.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Aisha Yunusa Adamu wacce aka fi sani da Aisha MC wato mai gabatarwa a lokutan bukukuwa ko kuma wuraren taruka. Ta ce MC wata sana'a ce da ke buƙatar wanda ya iya magana da kuma wasan barkwanci ta yadda masu sauraro ba za su gaji da wanda suke sauraro ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ita ce ta yi hira da Aisha.
To da farko zaki ga mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi.
To assalamu alaikum. Da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na MC wato wanda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi. MC suke kawata biki. Idan an je biki suke gaya wa mutane yadda za a yi. To da ma'ana dai MC kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar raba da mu biki saboda biki ce dadi.
To ga kin mace wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC?
Tabbas hakika haka yake. Kin san haka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro ke tasowa ya kamata a lura da abin da yafi iyawa. Sai a maida shi a matsayin sana'a. Kin san turawa sukan duba me yake passion din yaro, me yake so ya yi, sannan sai su maida shi su building career akai. So hakan nan na fara. Akwai kalubale sosai game da wannan aiki na MC gaskiya. Misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya bane. In kika duba kasashen nan Ekare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a. A nan arewa ne ake tunanin wani abu. Babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu. Sai shiga dina ya kai har karfe 10:12 dare ba a tashi ba. Wani lokaci har ɗayan dare ma. To duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa na Hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit karfe 12 dare karfe 1 dare. In ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne. Misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba. To kin dai ji babban kalubale. Sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ɗinta zai zama da matsala. Amma dai su rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin MC ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da yake daban da wani sana'a ba. Misali in ke kina magana a cikin mutane ne wanda take aiki a gidan radio ko gidan TV ba ita ma ai jama'a take yawa aiki
me yasa kika zabi sana'ar ta MC
da ya ja hankali na in fara wannan sana'a shine na lura na iya magana misali ana taro abin ya fara ne daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in cito amarya za ta shigo da sauransu zan iya magana a gaban mutum 200, 300, 500, 1000 ba so sai naga me zai hana mai da sana'a tunda dama a arewa akwai karancin irin wannan masu wannan sana'a misali maza sun fi yin shi ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara dan yi kadan kadan a biki inda zan je a dan bani 5,000, 10,000 har abin da ya shahara yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a to wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC gaskiya ba ka buƙatan kowani jari yana buƙatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me zaka gaya musu ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce jarin mu amma bukatar kawai shine inda zaki rika kasa kudi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kayan ado na zamani saboda zaki tsaya gaban mutane
to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa
aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taba yi wannan na ji dadi a rayuwana irin wannan aikin saboda aiki ne wanda baki da bukatun wani jari sai dai ki dauki kanki ki je venue ki je ki magana ki lawa biyu awa uku ki aishi kudin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba kirin da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nemi na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matakan arewa misali su ne wa'ansu zaki ga ba sa son yin aiki suna da san jiki in ka zauna fa zaka ga zama a wannan sai dai ya zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi yanzu aikin gwamnati ma in kun duba zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lallai ne ya rika miki hidimar da kike so ba amma sai an hada da sana'a saboda haka matasan arewa don Allah ku bude idanunku ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canja
to Allah ya taimaka masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Aisha Yunus Adamu da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da Mamis Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
To su a tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sayani kin ga nasu ba. Ko kuma da jaran huskan da sun kai mu court electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe.
To abu ne muke tare da mutane wanda sai baka san menene amman wasu ba yani kai ka ce ga abin da an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani musu sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka ba wai sai an sake wani wannan haba mutun da gidanka kana zaman ka lafiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lafiya lau sai ka ce sai ka kira wani canje zaka yi maka sulhu tsakaninka da mutun naka
yawan barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu mu duk wannan sabon shiri na tsaka mai wuya dawar tsohon prime minister jihurin Niger Hama Ahmadu a gida daga dogon zaman gudun hijirar da yayi a kasashen ƙetare ya ƙara wa siyasar Niger din da kuma batun zabe mai zuwa na shekarar 2021 armashi a kuma ko ba a faɗa ba an san cewa dawar tashi ta kara karfafa gwiwar yayan jami'ar ta Lumana wanda ko lokacin da Hamma baya kasar ma karfi imanin su game da tasirin sa harkar siyasar yau da kullun ta kasar bai ragu ba to sai dai kamar da wata kila kuka sani yanzu haka Hamman yana can gidan yaji zaune inda aka jefa shi bayan dawowar tashi to ko wannan ya razana su yayan jami'ar ta Lumana da ma sauran masu ra'ayin siyasar Niger
Alhaji Muhammad Auli ne shi daga maraji kakakin mu don FA Lumana wannan mu gare mu abun alfahari ne saboda mu abun da muke buri abun da muke fata kamar yadda muka taba tsayar takarar sa da shirin sa Muhammad Abdul Shad ya mu alƙawari ya ce mu tunda kun tsaya dan takara zan zo kuma Muhammad ya zo wannan mazakuta ce mai muhimmanci karo na biyu yanzu mun tsaya shi dan takara na shekarar nan ta 2021 wanda shine dan takarar mu ta FA Lumana kuma ya sake bayyana tamu ko na ji lokacin da muka yi abun nan ne eh ya sake ji da mu kun gani shi ta kawo watsa labaru inda ce tabbatun da mun tsaya shi dan takara zai zo Niger insha Allah a matsayin shi na dan takara dan haka kuma ya cika ya mutun FA Lumana alƙawari na dawo shi dan iya nan tunda sanin shirin sa amma Muhammad bayan nan babu abin da ta kasa kullun cikin shirye-shirye mutum kullun mutanen mu dawa ake na siyasa kusa kan ka'idun da sauransu da komai dan haka jami'a ce da ke cibre da kuma ke da gurin ganin dan muka aza insha Allah Allah ya ba mu sa'a akan hawan shi bisa kare da mulki kuma dan haka sanin shirin sa dawo ya kai kashi da kashi gidan hali
sunana Nuhu Sule wanda aka fi sani da Inkiya dan Maradi mazaunin birnin Niamey ni a tunani na bawan Allah nan tun da yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kan shi amma lokacin da naga ya diru ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba Salim Alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a Niger bangaren siyasa ba kan wallasa ba ne kowa ya san waye Hamma ɗan siyasar kansu sun san wane ne Hamma
haka ne to tun ma kafin Hamma Ahmadu ya dawo Niger an jima ana ta kiki kaka tsakanin jigogin jam'iyyar ta mai mulki wato ta PNDS tarayya kenan da sauran jam'iyyun siyasa game da kokarin da aka jima ana yi wanda kuma har yanzu bai cimma nasara ba na ganin cewa an bada wato an hada kawunan su akan maganar yadda za a gudanar da harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa ta Afirka ta yamma to ma ba zaben shugaban kasa mai zuwa a shekarar 2021 idan Allah ya nuna mana ba batutuwan da wannan lamarin ya kunsa na cikin abubuwan da muke son mu taba tattaunawa a muhawarar yau wace wakilin musulmi ne bar mai shirya mana a can yamai tsakanin sahanin Muhammadu na PNDS tarayya din masu mulki da kuma bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana yan adawa ta shi Hamma din kenan yau kuma zamu tashi ne kamar yadda muka yi alƙawari inda muka daga aya a shirin makon jiya inda shi wakilin na PNDS suke cewa akwai abin da ba za su yarda wa abokan adawar nasu ba
mu abinda mu ɗan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ni ra'ayina ne ba za mu yarda da shi ba shine yaunin al'umma bisa wuyan mu yan rataya kamar yadda suka saba sun kai shi a wani lokaci an 2006 kowa ya gani inda an ci a wani lokaci ba mu samu husaha da mun kai unhwani da dokoki na kasa mun kai wannan da abin da suka so sai ayi abin da ake cewa vid constitutional yani constitutional zaman to an samu tangar a bisa kai ga lokaci wanda doka ta kebe wannan za a yi wannan abubuwa na zabe
abubuwan da su yin adawa ke kan ba babu kamshin gaskiya a ciki
jika ji kuma wannan abubuwan idan mu ba mun yadda mun ka yi respectan doka ba yani ɗan kasa ne mu za su gani saboda yi kasa yau bisa wuyan mu ya rataya don ba za mu iya yarda ba a rika tafiya don saboda wasu manufofi na siyasa a rika tafiya don saboda a kawo tangar a bisa kai ga kwanciyar hankali na kasa bisa kai ga tafiya na dokoki na tsari na demokradiyya saboda kowa ya sani duk duniya in ana yin harkan zabe ko harkan demokradiyya akwai mai rinjaye akwai wanda aka yi rinjaye kuma duk lokacin da aka yi rinjaye hakuri kake yi abinda ai yauni na dan adawa shine duk lokacin da abinda aka yi wanda ba daidai ba ya sheda ma al'umma idan wannan abun shine addalin da suka mu jami'iyyar mu dai PNDS tarayya ai kullum muke samun ci gaba tun da aka fara demokradiyyar nan zawa yanzu
abubuwan da su yan adawar ke tambaya babu kamshin gaskiya a ciki
kai kamar abubuwa kamar wanne da wanne
suna ganin cewa jami'ar kula ta fara shishigi akan wannan tafiya da aka yi zaton za ta taimaka a warware kikikan
na farko dai abin da yake son ce shugaban kasa shugaban jamhuriya yana sama da party political shugaban kasa bai sabkowa kamar da suka tsammani so idan suke cewa doka bata ba da dama ba shugaban kasa ya sabko bisa aran nan siyasa
bana bi zai hana wai ku tafi ai zaman nan a fara dan kaucewa wata kila zargin kuna son ku kawo tarnaki wa harkoki har ku ingiza gwamnati ta saba wa dokoki wata kila lokacin zabe zai kure a zargin gwamnati da kasa
da zina magana guda mai karfi wanda bai kawo amsa bisa kan shi ba shine duk matsalar kasar ga yanzu mu tunda mun ka fara ni ce maka mu mun gane cewa cikin kasar ga yanzu dai ta yadda ake ciki akwai shugaban kasa Isu Muhammadu da shi da Birji Rafani bangare guda
prime
minister kuma akwai MPNDS da su sahani ne kenan bangare guda tunda shi ga ganin shi mafarin duk muke son mu yi kalkashin sa yanda yake ne alhali kuwa in ka dauki wanda za su halartar mafarin nan ko a ce neman sulhu nan ba an san da yake kadai bane akwai ɗan hararen hulla mutum uku so nake bani amsa sun taba hallarar taron sayan DP so guda ma kenan su ga ganin su an samu hanya shi prime minister ya samu hanya wanda ke sa a dawo bisa kan teburi a nemi a magance duk abin da ke matsala cikin kasar ga to intend that tarayya wannan abun bai gyara su tunda su ga ganin su lokacin da sun kai Hussein kin su da sun kai map code electoral gyaran huska nasu ba tare da halartar opposition ba kamar hanya ce da an sun ka bude ma kansu na zuwa zabe su kadai kuma su yi murdiyar da suke so su huto su ce sun ci zabe to su an tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin sayani kin ga nasu ba ko kuma da jaran huskan da sun kai ma court electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe
sanin kana jin da yadda ƴan adawa ke zargin akwai take-take da ƴan MPNDS tarayya ke yi wanda alamu ne da ke nuna ba ku shirya wa zaman sulhun nan ba
ni dai abin da nake so na farko in ce shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu ya samu ikon kasan nan karkashin ruwan MPNDS tarayya ska na saurari kamar abin da yake son suna son shi ku kwatanta ma mutane da kamar akwai shugaban kasa daban da prime minister shi akwai kuma jam'iyyar ministry daban in da dawo baya bisa kai gidan saboda in yi mishi tuni da wani dan lokaci da aka kafa wannan committee wanda zai fara aikace-aikace na yin garan bawul bisa kai ga court electoral kanshi duka korafe-korafen da ƴan adawa suka yi a wannan lokacin banda article 8 dukan duke son kon
sahu
duka kuma article 8 kin ma a wancan lokacin da aka ce ba wani aka ce a article 8 kin wannan ba a yin doka ta kasa dan saboda mutun guda doka ta kasa tun kwadi electoral sun kai lokacin suna mulki har zakwa yanzu wannan article kin bai ta soyawa
kuna ganin shi kadai ne yake
kokarin ka a wai ina son in kawo ka ne bisa kai ga dan su hada da bakin su ce wanda abinda sun ka saka korehe-korehen da suke a wancan lokaci duka an duke su an kon to abu ne mu ke tare da mutane wanda sai baka san menene amman wasu ba yani kai ka ce ga abinda an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa kan sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka nan ba sai an sake wani wannan haba mutun da gidanka kana zaman ka lafiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lafiya lau sai ka ce sai ka kira wani canje zaka yi maka sulhu tsakaninka da wannan naka ai ka gani ka san da kenan aikin ba aikin ba haka nan bane bari in kare bana kana da tuba ba lutan kai magana kai da
kake tambaya gare ni
ba mu da wani fargaba bisa kai zabe saboda mun san da abin da mun kai makasan na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yake
ba na ganin kamar ku ba kwa san a tsaya a yi zabe na gaskiya saboda kuna ganin akwai wuya ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya
to haka ne to ko ci amsa wakilan jami'in guda biyu za su mai da ga wannan tambayar da su ne musu za mu ji wannan hadda da sauran batutun siyasar Niger a shiri mai zuwa Allah ya kai mu rana wace yau muna gode muku da kuka samu lokacin sauraron wannan shiri na yau muna fatan za a ci gaba da sauraron nashi muli mu kare gode wa su bakin namu wato sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma shi bane Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana da kuma musamman shi Sile da ya shirya mana wannan muhawara a can yamma ya aika mana ita nan Washington a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun farko lafiya
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
talauci.